sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 2 ga watan Mayu na shekara ta 2000, wato daidai da 9 ga watan na shekara ta 1441. Aisha Tisila ce tare da Sarfilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Bayan rahotannin kafafen labarai da dama da suke yi ta cewa shugaban Koriya ta Arewa na fama da matakan rashin lafiya idan ma bai mutu ba, sai gashi Kim Jong-un ya sake bayyana cikin jama'a. Hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta Amurka ta amince da amfani da wani magani wanda yake taimaka masu cutar coronavirus warkewa cikin sauri. Haka kuma kasar Philippines za ta saki fursunoni kimanin 10,000 yayin da kasar ke kokarin dakatar da yaduwar cutar coronavirus a gidajen yarinta masu cinkoso.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya ya kai 2,100. Haka kuma za ku ji wasu 'yan Najeriya na kokawa sun ce kayan jin kai da gwamnati ke rabawa bai kai gare su ba. A kasar Kamaru kuwa za ku ji cewa rundunar tsaron kasar na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan aware da Boko Haram. Sannan muna nan tafi da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Daga bisani mu kawo muku falalar watan Ramadan, sai kuma ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bayan da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban Koriya ta Arewa na fama da matakan rashin lafiya idan ma bai mutu ba, sai gashi Kim Jong-un ya sake bayyana cikin jama'a. A karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani, gidan rediyon gwamnatin Koriya ta Arewa ya ce jiya Juma'a shugaba Kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke Suncheon, birni mai tsawon kilomita 50 a arewa da Pyongyang, babban birnin kasar. Nan take dai kafan labaran ta gwamnati bata wallafa wani bayani mai dauke da hoto ko bidiyon Kim a wurin ba, wanda aka ce ya je tare da kanwarsa Kim Yo Jong da sauran manyan jami'an gwamnati. Jita-jita game da halin da Kim ke ciki ta fara bazuwa ne bayan da ya kasa halartar bikin zagayowar wani muhimmin al'amari na siyasar kasar ranar 15 ga watan Afrilu, rabon da a ganshi a bainar jama'a tun ranar 11 ga watan Afrilu. Hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta Amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar coronavirus warkewa cikin sauri, wanda shine magani na farko da ya nuna yana taimakawa wajen yaki da cutar COVID-19. Hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta dauki wannan mataki ne jiya Juma'a bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke daukar nauyi ya nuna cewa maganin Remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar COVID-19 ta kwantar. Haka kuma maganin zai iya rage yawan mace-macen da ake yi, duk wanda cewar babu shaidar hakan a sakamakon da aka fitar zuwa yanzu. Kamfanin da ke yin maganin Gilead Science ya ce zai bayar da magungunan da yake da su yanzu a hannu kyauta, ya kuma ƙara ƙaimin sarrafa maganin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta hana babban masani kan cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yadda gwamnatin Trump ke gudanar da annobar COVID-19 don bayar da shaida ranar Laraba. Shaidar da Fauci zai bayar za ta zamto mayar da hannun agogo baya, a cewar mai magana da yawun fadar White House Jude Deer a wata sanarwa. Yayin da gwamnatin Trump ke ci gaba da tunkarar COVID-19 ciki har da sake bude harkokin ƙasa lafiya da hanzarin samar da allurar rigakafi, a cewar Deer ya kuma ƙara da cewa mayar da hannun agogo baya ne idan har dukkanin mutanen da ke wannan aiki za su gurfana domin bayar da bahasi. Fauci da shugaban Amurka Donald Trump ba kowane lokaci bane suke amincewa kan hanyar tafi dacewa wajen yaki da yaduwar wannan cuta. Fauci da ke zaman daraktan cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ya sha sukar yawan gwaje-gwajen da Amurka ke gudanarwa kan cutar, yana mai cewa an gaza.
Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A Najeriya, a yayin da masu ɗauke da cutar coronavirus ya haura 2,100, gwamnatin jihar Lagos ta kaddamar da wani sabon asibitin wishing gadi domin kautar da masu ɗauke da cutar a jihar. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan haka.
A wani taron manema labarai, ministan lafiya Dr. Osagie Ohenery ya ce yanzu haka an tanaji likitoci da jami'an lafiya 3,000 domin yi wa jihar Kano rubdugu ganin yadda cutar take neman samun gindin zama a jihar. Tuni ma aka kaddamar da wani sabon cibiya na nazari da binciken kwayar cutar ta coronavirus a jami'ar Bayero ganin yadda ake samun karuwar ma'aikatan lafiya masu dauke da na cuta ta coronavirus. Na tambayi wani likita Dr. Sadiq Aliyu matakan rigakafi da yan jaridu masu neman kwakwab.
Shawara ga gremu ma'aikata da kuma sauran mutane gaba ɗaya shine tunda yanzu an kai wannan wani mataki da ake ce mana community transmission musamman a irin Lagos, kusan abin da yafi dacewa shine kawai ka ɗauka duk wani da za ka yi mu'amala da shi yana ɗauke da wannan cutar. Sai a kiyaye wannan tazarar da ya kamata akwai tsakanin mutum da mutum. Gare ku ma'aikatan jarida, lallai alƙaluma na nuna kuna yawan ƙara kamuwa da cutar. To duka dai matakan nan su ne da za a ƙara matsawa a kula, saboda za ka ga suna da wuya sosai. Da wuya ne mutum ya yi mintuna ko awoyi bai kai hannun shi a fuskar shi ba, ko kuma ya manta ya ba wani hannu da dai sauransu. Haka kuma duk wani abu da yake mutum da ake amfani da shi da ya wuce mutum daya, misali kama daga rediyon ku na daukan labarai ko irin speaker haka, duk dai abin da zai zama mutum mutanen da ke taba shi sun wuce biyu, ya kamata ana yawan goge shi da abubuwan abinnan da abubuwan da ke kashe kwayoyin cuta. Ana duk kuma wanda ya amfani da shi maza-maza ya wanke hannun shi, ya kuma yi amfani da ko kuma ya amfani da irin su sanitizer wurin aikin, kuma ya zama kuna ba da tazara din nan wannan social distancing din ya zama akwai shi, sai abin da ya zama dole.
Yanzu haka dai jihar Lagos ta samar da wani sabon asibiti a unguwar Bagada domin kula da masu cutar ta coronavirus, wanda kuma zai dauki gadaje 118. Yanzu haka dai a kididdiga na baya-bayan nan da cibiyar NCDC ta fitar ya nuna cewa jihar Lagos ita ce lamba 1 da mutane 1,001, sai Kano mai 311, sai kuma Abuja mai 200, da yayin da Gombe ke da mutane 92, sai Borno mai mutane 69. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, har yanzu muna Najeriya. Duk da kokarin da gwamnatin Najeriya ta ce take yi a wajen rage wahalhalu da al'umman kasar ke fuskanta bayan bullar cutar coronavirus, marasa karfi a wasu yankuna har da babbar birnin tarayyar kasar na ci gaba da korafi da cewa har yanzu basu gani a kasa ba kayayyakin jin kai da gwamnatin kasar ta yi alkawarin kai musu. Ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza daga Abuja.
Anguwar Zamfo kenan a birnin tarayya Abuja, inda na tarar da leburori da masu sayar da kayayyakin abinci sun bayyana irin halin kunci da suke fuskanta na rashin samun tallafi daga gwamnatin kasar bayan kafa dokar hana fita da cuɗanya da mutane.
An ce za a taimaka wa talaka a kamata yanda an kai zabe za a zo duhun fan zabe, an san yanda za a tsara mutane daga nesa a dinga suna dinga zuwa a hankali-hankali. A yanzu ma da mahi yawan leburori sun tafi gida da yawa, to mahi yawan suke kaman cikin Abuja, ba wani kiyu da za a yi da yawa haka nan. Idan ba ya da abinci an ce ya zo zauna, ba zama ba za a yi bane idan za a taimaka masa da ko an ce mutum ya zo zauna shekara biyu ma sai zo ya zauna.
Yanzu gwamnati suna cewa ba ku dai duk kudin nan da ana tura mana din nan ko sisi bamu gani ba, kuma aka ce ana raba kudi ana raba abinci, gamuwa nan mutane suna ta kwanyuwa ba ku dai ba abinci.
Yar fafutuka da fadakarwa kan hanyoyin kariya daga cutar coronavirus ta kafar sada zumunta a kasar. Amina Aminu ta ce jan rai da gwamnati ta taiwa al'umma shi ya janyo har wasu ke neman bujirewa dokar zama a gida da aka shimfida musu.
Lokacin da ya kamata a basu abinci din su ya hakuri su zauna a gida ba a basu ba. Yanzu ya kai ga har mota kafin ya kai inda abinci an riga an buge mota a hanya an kwashe kayan abincin, amma isar da motan zuwa inda ya kamata a basu abincin sun yi hakuri sun hau mota sun yi ta rarraba abinci. Gwamnati ta jawo mutane da rai fiye da yanda ake tunani, shine yasa kuma mutane suka kai makura.
Babban ministan birnin tarayyar kasar Muhammad Bello ya bayyana kafa kwamitin da zai sa ido wajen rarraba kayayyakin abinci wanda karamin ministan tarayyar kasar Hajiya Ramata Aliyu Tijjani za ta jagoranta tare da taimakon wasu shugabannin al'umma. Hajiya Fatima Hamza shugabar wata kungiya mai zaman kanta dake rajin zaman lafiya da kare yara da mata ta bayyana irin gudunmawar jin wannan yanayi da ake ciki.
Marasa karfi musamman mata wanda mazajensu suka rasu suka barsu da yara da kuma yara wanda suke gidajen marayu. Kayan abincin da muka tallafa musu da shi sun hada da shinkafa, wake da kuma taliya. Ba kuma muna samun tallafi bane daga gwamnati ko wasu attajirai. A halin da mutane suka tsinci kansu yasa muka ga a matsayinmu na kungiya mai zaman kanta mu tallafa wa marasa karfi musamman wanda abin ya shafa.
Wani jami'in tsaro da ya buƙaci a saka sunansa dake aiki ba dare ba rana a wajen ganin an bi dokar hana zirga-zirga a Abuja ya bayyana irin kalubalen da aikin sa ke fuskanta. A ranar Litinin mai zuwa ne ake sa ran dokar takaita zirga-zirga daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na dare bayan hana fita kwata-kwata da gwamnatin kasar ta yi na kusan makonni 6. Shamsiya Hamza Ibrahim daga Abuja, muryar Amurka.
A gaida Shamsiya Hamza, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Yayin da ake fama da annobar cutar coronavirus, ana kan sake jan daga a wanda ɗan wuri mai cike da sarƙaƙiyar siyasa. Yayin da jiragen yakin ruwan Amurka da China ke yawaita sintiri a tekun kudancin China. A wannan zatin Amurka ta gudanar da atisayen jaddada 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin China har sau biyu. Jiragen yakin ruwan Amurka na USS Barry da USS Bunker Hill duk sun fara atisayen su sun kuma kammala a wuraren da muka ga dama kamar yadda muka saba, a cewar mai magana da yawun hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Jonathan Hoffman ga manema labarai jiya Juma'a. USS Bunker Hill mai dauke da makami mai linzami wanda aka girki a yammacin tekun Pacific yayi sintiri ranar Laraba a ruwan da ke daura da tsibirin Spratly Island wanda China da wasu kasashe ke ikirarin mallakar su ne. Shi kuma USS Barry mai rukuz makami mai linzami ranar Talata ya danna cikin ruwan da ke daura da tsibirin Paracel Island waɗanda kasashen China da Vietnam da Taiwan kowace ke girarin nata ne. Kasar Philippines za ta saki fursunoni kimanin 10,000 yayin da kasar ke kokarin dakatar da yaduwar coronavirus a gidajen yaranta masu cunkoso, a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labaran Faransa. Da yake magana da manema labarai yau Asabar, babban alkalin kotun koli Mario Victor Leonen ya ce matakin ya baiwa kananan kotuna umarnin sakin fursunonin da suke jiran shari'a saboda ba za su ibe kudaden belin su ba. Kotu tana sanar da cunkoson da ake fama da shi a gidajen yarinmu, a cewar Leonel, lokacin da yake sanar da sakin fursunonin 9,731. An bayar da rahotannin barkewar annobar coronavirus a wasu gidajen yarin Philippines masu cunkoso, lamarin da ke damun fursunonin da kuma jami'an da suke kula da su. Daga ƙarshe wata fitacciyar 'yar ƙasar Iran mai rajin kare haƙƙin mata ta ce killace mutane da aka yi a ƙasar ya haddasa shashen hankula tsakanin iyalai wanda ya kama da abubuwan da aka yi ta gani a sauran sassan duniya. A wata hira da sashen farsa na muryar Amurka ranar Laraba ta wayar tarho daga arewacin Iran, Sahala Intisari ta ce wannan annobar ta haddasa munanan abubuwa ga iyalan Iraniyawa marasa ƙarfi da kuma matalauta. Rahotar jami'ar Johns Hopkins game da cutar COVID-19 ya nuna cewa Iran na da masu ɗauke da cutar sama da 95,650 bisa ga alƙaluman gwamnati. adadin da wasu ƙwararru a fannin lafiya ke zargin cewa ragewa gwamnatin Iran ta yi.
Madalla a gaida Sarfilu Hashim Kumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A kasar Kamaru, jami'an tsaro na ƙara ƙaimi wajen yakan ƴan aware da kuma ƴan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka daga Kamaru, Awal Garba, na da ƙarin bayani.
Gwamnatin kasar Kamaru tana ci gaba da gudanar da ayyukanta musamman a bangaren Baminda da garin Boya, bangaren da ake amfani da harshen English sarauniyar Ingila, musamman ma a cikin biranen anda ake kokari na garin cewa an dakile hararen da masu dauke da bindiga suke kaiwa a waɗannan bangarorin. Alhaji Mutari Baminda, ga launi ba jiyau ba, ga ƙarin hasken da yi mana.
Ainihin wannan abin da yake faruwa ta sashen mu na harshen English, wannan yakin yanzu dai ta cikin gari ya dan lafa kadan, ba za mu ce ya lafa ba domin ana kame-kame saboda a biya kudi, a biya diya, sannan a sako mutum kai ko da rana tsaka yaran su kan iya shigowa su dauki mutum su tafi da shi. To kaga gwamnati kuma bata iya bada tsaro wa kowa da kowa, sai dai ita ta bada karfinta ne a kauyuka wanda ake yaƙe-yaƙe sosai a kauyuka, ake kai hare-hare kaji yau nan an yi hari a nan, kamar jiya suna nan a Bafut ana ta hari sosai. To yau kuma abin da ya faru, mayor na sitin Baminda shi ne ya haɗa yara na ƙaramar hukumar Baminda, na ya haɗa tsammanin mu dai ya ba da kuɗi saboda a fito a nuna cewa ba a nan tare da abubuwan da yaran suke da sauransu, cewa kame-kame da ake yi bai da kyau, kasuwancin da ba su yi kasuwanci ya karya, abun da ya daɗa karya mana kasuwanci nan hakan nan, babu kamar shi COVID-19 coronavirus nan da ya zo kuɗi ya tsaya, mutane sun tsaya shaida a cikin wahala suke, kuma ga tare da yakin anglophone crisis na babu canji, Allah dai taimaka mana, amma mutane na cikin matsala na samun abin da za su ci, matsala na zamantakewa, matsala kiwon lafiya, matsala na komai da komai.
Daya daga cikin jami'an tsaron da sai gudanar da ayyuka a wannan bangaren wanda ya nemi in saka yi sunansa shi ma ya yi mun jawabi kamar haka.
Wato a halin yanzu kasan problem din tsaron da ake fama da shi a nan garin Baminda da kuma kewaye, alhamdulillah gaskiya muna samun galaba sosai akan wato ƴan awaren English. A matsayin mu na jami'an tsaro, a kullum babban burin mu a ce mun kawo ƙarshen fitintunan da suke damun kasar Kamaru. Wato amma Awal Garba, ka san ƴan awaren English yanzu haka su kansu ma sun samu sabani ainihin a tsakanin su. To ka san al'amarin tsaro abu ne na sirri, ba wanda ba ma sai mun fito mun bayyana ma jama'a ga abubuwan da suke tafiya ba, sai dai su ga kawai bukata ta biya. To alhamdulillah hali yanzu kan gaskiya mun kusa saura kire saboda mun ci galaban su a cikin garin Baminda da kuma kewaye, yanzu inda ya rage mana mamu Algarba wato kauyuka ne dan karamin lokaci yan kwanaki insha Allah ko wance ma watanni kadan, ba ma yan awarin English na Baminda Limbe da Boya ba, duk wani dan ta'addadan tsagiran da yake a kasar Kamaru insha Allah za mu ga bayan sa kama daga kadauka daga nor shashin su Boko Haram. Saboda haka abun da yake so talakawa su ba mu hadin kai, taya mu da addu'a, su ba mu goyon baya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai shiga birnin tarayya Abuja ne domin duban irin matakan da hukumar kiyaye tsira ta kasa ke dauka a daidai wannan lokaci da gwamnati ta kafa dokar hana zirga-zirga domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Abuja, Madina Dauda, ta yi kicibis da shugaban hukumar kiyaye tsira ta kasa a nan birnin Abuja wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana ko komanda Wobin Ayuba Gora, ni ne sector commander na hukumar kiyaye hadura ta kasa da kenan birnin Tayar Abuja.
Yanzu mun yi wata kenan yanzu da shiga wannan hali na annobar coronavirus da duniya baki daya. Waɗannan matakai ne ka ɗauka na tabbatar da cewa an rage yawan haɗura a hanyoyi.
Da farko, tun da aka shiga wannan annoban, gwamnati suka sa takunkumi. Da farko sun sa kwana 14. A lokacin yawace-yawace mutane ya ragu, da mutane da yawa ba sa fitowa daga gidajensu da abubuwan hawa, amma ba rasa wasu da ba sa fitowa ba. To amma ina gani kafin nan kun sha eliminated da mutane yadda za su yi tukin abubuwan hawansu, yadda za su yi lura, su dinga yin lura duk yayin da suke abubuwan hawa, su san abin da za su yi. To wannan corona ana nema mutane su zauna ba wai sun zama cunkuso a guri guda ba. To abin da muka yi, muka yi ma mutane wa'azi a tabbatar cewa ka bankan kanana motoci banda driver da mutum da ya gaba mutane biyu a baya. Wannan wa'azin da mun ci gaba da yi kenan har yanzu muna kan shi. Duk wanda muka gan ya doke mutane fiye da haka, kama shi muke. Har sai kai ga yadda shi minista na birnin tarayyan Abuja sai ya sa aka kawo su kotuna wanda suke yawo, duk wanda aka kama da bai bi dokokin da aka azaba a kai shi wannan hukuma, a yi mashi hukunci da ya kamata. To har yanzu muna kan wannan.
Waɗannan direbobin motocin sufuri na haya kuke ma wannan hukuncin ko a hadda direbobi masu tuka motocin kansu?
Duk wanda ba shi da wannan takada da zai je yayi abin da ya kamata, duk wanda aka kama ba shi da wannan takada, kai shi gaban hukuma muke.
Wato takardan ware su daga waɗanda ya kamata su zauna gida kenan?
Da mun ba kowa ne aka ce an ba shi izini ya fita ba. Da akwai mutanen da aka ce suna da izini su fita, kamar masu watsa labarai, masu aikin asibiti, mu da muke sa kayakin uniform, duk makamanci haka. Amma duk wanda muka samu a titi da ba shi da wannan izini na yawoce ko ya je aiki a inda ya kamata, muka kama shi kai shi gaban wannan hukuma muke.
Hukuncin da ake musu hawa-hawa ne ko dai hukunci gaba ɗaya ake iri ɗaya?
A'a, ai bisa ga shi alkalin da yake rike da wannan aikin a gabansa, akwai wasu da zai ci musu tara, akwai wasu da zai ba su wannan horon, banda taron ma a ce su share wuri kaza. Kalakin manta su wuraren da ake yi je mutane, musamman kaman wuraren da duk wanda ya yi abinda bai kamata ba a kai shi a gyara shi a bi abinda ya kamata ya gyaru, sun nuna cewa mutane sun yawa wuraren nan. To saboda haka ba mu ce
wato gidajen gyaran hali kenan.
Gidajen gyaran hali. To ina gani saboda haka ne yasa ba su a kai wasu wannan gidan yaro, so sa ba su wannan abinda Bature ke ce punishment, daidai abinda mutum laifin da mutum ya yi.
Banda abinda ka ce na zuwa kamar su yi wasu aikace-aikace.
Misali kamar wanda in muka kama wasu wanda misali ka doki fasinja da bai kamata ba, wato wanda muna kiran shi overload, za ka yi ka za a ci ma tara, akwai taron overload za su baka, za ka je ka biya wannan taron. In har ya kasance lokacin da muka kama ka da wannan overload ba ka da lasisi da za ka yi tuki motar nan, taron zai taru. In har muka kama ka har yau ba ka bi hanyar da ya kamata ka bi ba, ka fuskanci wasu da suke da ainihin izinin su yi amfani da hanya, sai ka fuskance su kana zuwa gaba da su, wannan ma taron shi daban. So duk taron da za a tara su wuri daya su baka hukunci.
So da yawa ana sa in sa da waɗansu idan aka duba takardun motocinsu, wasu ƙila ba su sabunta takardun motocinsu ba, waɗannan ma ana tara?
A wannan lokacin da muke ciki, a cikin tara da muke da su a road safety, hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa, akwai taron wannan. A namu tikiti taron wanda ba shi da takardun motar da ya kamata ko kuma sun riga sun tashi aiki bai je ya sabunta su ba, 3,000 ne muke ce ma mutum taron ya je ya sabunta su ya dawo. Wani lokaci idan yana da lasisin da yake da kyau, muna iya mu karbar lasisin din nan mu ijiye lasisin din mu bar shi tafi da motarsa. Idan ya je ya gyara takardun zai dawo, kafin ya karbar lasisin nashi da muka ijiye, sai ya nuna mana takardun nan, mun duba mun ga cewa ya je ya sabunta su, da samu ba shi lasisin tukin shi ya tafi. Kafin nan za mu ijiye shi mai mai jawabi mun gaya mashi da illan wannan abu kafin mu sake shi tafi.
Wanda takardunsa suka kare a tsakanin wannan lokaci da ake killace na kokarin kawar da yaduwar coronavirus din nan, me kuke musu?
Da wannan tambaya ce kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da kirar.
yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Obin Ayuba Gora, shugaban Road Safety a Abuja da wakiliyar tamu Madina Dauda da madaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga malam da falalan watan Ramadan.
To sunana Tijani Balakal Rawi.
Wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi ya yi kishin zuci ya tausaya wa dan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah. Su buda wa ƴan uwa waɗanda za su yi azumi abinda ake sayarwa naira 10 in sun sai da shi 5 ba asara suke ba, ba kun faduwa suke ba, Allah ya ba su riba a baya. Su tausaya ma waɗannan bayin Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikon sa yake ko ina zai ji kan ku. A tausaya wa bayin Allah, a dubi halin da al'umma suke ciki, a tausaya, a tausaya, a tausaya, kuma a ji tsoron Allah. Sannan su shugabanni, duk da su shugabannin nan ba sun shiga majalisa bane ta wakilai ko ta dattawa don kare addinin musulunci, ina magana da musulmin, su ji tsoron Allah, su kyautata ma waɗanda suka zaɓe su. Ɗan siyasa idan abin da don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka, to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zaɓe shi. Gwamnati kuma ta yi maka kwalta, ta baka ruwan sha, ta siya maka magani a asibiti, in ta sai maka abinci kana jin yunwa, ai ba laifi ta yi ba. Ta sai maka abinci, ta baka ruwa, ta sai maka lemo, in ma da hali ta yi maka sutura, ba ta yi laifi ba. Kuɗi na gwamnati, ai kai ne gwamnatin, ni da aka ba ni ne gwamnatin, kai ma'aikaci na ne, gwamna ma'aikaci ne, mutane su ne gwamnatin. Saboda haka in an ɗauki wannan kuɗi an yi, wallahi da yayi kyau, kuma Allah zai saka. Kada ka ba da zakka naira 30, naira 40, naira 100, 200, a'a, dunkule ka samu wani mai yawa zai wa yarsa aure, mai yawa zai gyara katangar gidansa, mai yawa zai je jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so, amma ka fara da gida.
Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Bayan da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban Koriya ta Arewa na fama da matukar rashin lafiya idan ma bai mutu ba, sai gashi Kim Jong-un ya sake bayyana cikin jama'a a karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani. Gidan rediyon gwamnatin Koriya ta Arewa ya ce jiya Juma'a shugaba Kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke Suncheon. Hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta Amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar coronavirus warkewa cikin sauri, wanda shi ne magani na farko da ya nuna yana taimaka wajen yaƙi da cutar COVID-19. Hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta ɗauki wannan mataki ne jiya Juma'a bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke ɗaukar nauyi ya nuna cewa maganin Remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar COVID-19 ta kwantar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta hana babban masani kan cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yadda gwamnatin Trump ke gudanar da annobar COVID-19 don bayar da shaida ranar Laraba. Yayin da ake fama da annobar cutar coronavirus, ana kan sake jan daga a wanda a ɗan wuri mai cike da sarƙaƙiyar siyasa, yayin da jiragen yakin ruwan Amurka da China ke yawaita sintiri a tekun kudancin China.
Masu sauraro, da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Masar Filu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya, Hailu Haile da ya taimaka wajen haɗa shirin, da kuma injiniyan mu na yau Aishatu Sulace daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya, da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya.
restez branchés sur le